ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم. أنت الهنا والمنى، أنت الدنا وأنا على سراك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Masu ganinmu da sauraronmu, assalamu alaikum. A cikin wannan shiri namu na auratayya, yau za mu tattauna ko za mu dora a kan darasi na 23, inda muke bayani a kan shawarwari guda 60 da ake ba wa miji yadda zai inganta mu'amalarsa da zamantakewarsa da iyalinsa. Na 42, kada ka zama miji mai nuna rashin damuwa da halin da iyalansa suke ciki. Matarka ta shiga damuwa ba tare da ka kula da irin wannan damuwar da ta tsinci kanta a ciki ba, kai watsi da ita, ka banzatar da ita, ka nuna kwata-kwata bata dame ka ko bata gabanka, wannan ba daidai ba ne. Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce, wata rana sai Annabi alaihi salatu wasalam ya ce min, idan kina cikin yarda ko kina cikin fushi ina ganewa. Wato tana ɓoye fushinta ta yadda ba za mijinta ba zai gane ta yi fushi ba, amma akwai wani abu kwaya ɗaya da take yi wanda ta nan ne Annabi alaihi salatu wasalam yake gane cewa tana cikin damuwa. Sai ta ce, ta yaya kake ganewa? Sai ce, yawa, idan kina rantsuwa na ji kina cewa wa rabbi Ibrahim, wa rabbi Ibrahim, ko me sai ki ce wa rabbi Ibrahim, to an dan samu matsala. In kuwa na ji kina cewa wa rabbi Muhammad, to ana cikin wato shiri kenan. Sai nana Aisha ta yi murmushi ta ce, haka ne, amma ba ka kauracewa sai iya sunanka, kai kana nan a zuciyata. To kaga wannan damuwa ne da bibiya ta sa har Annabi alaihi salatu wasalam ya gano cewa ga yanayin da matarsa take kasancewa a lokacin da aka bata mata rai ko bata ji daɗi ba, kuma ga yanayin da take kasancewa tana cin kwanciyar hankali da jin daɗi. Haka nan ita ma nana Aisha take cewa tana ganewa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai sakin fuska, mai murmushi, mai nuna damuwa da iyali. Lokacin da aka mata kage, tace yadda na saba ganin sa cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da kuma sakin fuska da murmushi da fara'a, da kuma yadda zai zo ya tambaye ki ko ya ji halin da ke ciki, sun yi sallama sai ya ce min, kaifa tiku, baya karawa. Tace to ta nan na gane akwai matsala. Kaga ashe kenan, idan akwai fahimtar juna tsakanin mutum da iyalinsa, to zai gane halin da take ciki, ita ma za ta gane halin da yake ciki. Haka za mu ga a cikin kissar Salman da Abu Darda, Annabi alaihi salatu wasalam ya kulla alaka ta yan uwantaka tsakanin Salman al-Farisi da kuma Abu Darda. Sai zama suna ziyartar juna, sai wata rana Salman al-Farisi ya kai ma Abu Darda ziyara gida. Ya tarar ya tafi kasuwa, amma sai tarar da gidan ya yi kaca-kaca, ma'ana ba a gyara gidan ba. Kuma ya san Ummu Darda'i mace ce mai tsafta, mai kwalliya, mai kula da jiki da gida. To sai ya tambaya, lafiya na ga gidan naku kaca-kaca? Ta ce, ai, ɗan uwan naka ne ba shi da bukata da ni, ma'ana ya watsar da ni. To ni kuma sai na ga me amfanin yin kwalliya da tsafta alhalin mai gida baya kulawa da ni. Da haka Salman al-Farisi sai ya ce, bari ya zauna ya jira zuwan Abu Darda'i. Ya zauna, ce ga Abu Darda'i ya zo, ya yi marhaban da shi, shi ma ya marhaban da shi. Sai yake tambayarsa me ya faru, matarka ta kawo ƙara, ka watsar da ita. Sai ya ce, ai, shi ya shagala ne da yin azumi da daddare, da kuma yin sallah da daddare, wato yin azumi da rana da kuma yin sallah da daddare, ma'ana ya shagala da ibada ne, daga karatun Qur'ani sai azumi sai sallah. Yace to haƙƙin matarka fa, haƙƙin kanka fa, haƙƙin maƙota fa. Yace ba daidai bane kullun kai ta azumi ko kullun kai ta sallah har ya cinye maka lokacin da zaka ba matarka. Zaka sai yace, inna li jasadika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan wa inna li jiranika alayka haqqan fa a'ti kullazi haqqin haqqahu. Kuma ya hana shi yin sallah din yadda ya dauko ta da kuma azumin yadda ya dauko shi. Shi kuma Abu Darda'i ya je samu Annabi alaihi salatu wasallam ya karanta masa abin da ya gudana tsakanin su da Salman al-Farisi. sai annabi alayhi salatu wassalam yace sadaqa salmanu salmanu yayi gaskiya to haka nan zamu ga abdullahi bin amr bin al-as shi ma lokacin da babansa amr bin al-as yayi masa aure sai ya zama baya kula amaryar ita ma da shi sirikin yazo gida ya ga halin da take ciki ya kuma tambayi dalili tace ai shi wannan mijin nawa ma baya kula ne dan haka yazo ya kawo karasa wajen annabi alayhi salatu wassalam annabi alayhi salatu wassalam yasa aka nemo masa abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma yace yaya kake yin sallah ya fada ya kake azumi ya fada ya kake karatun qur'ani ya fada sai ji ya cinye lokutan gaba daya mace ma ba za ta samu lokaci ba ko duba fa amarya fa aka wa mutun amma wai yana sallah an masa amarya amma ya dauko qur'ani yana karatu an masa amarya amma ya je can yana ta azumi saboda yadda suka fahimci lahira a wannan lokaci suna ga kawai kula da iyalin ma kamar wani sakaci ne sai annabi alayhi salatu wasallam ya rage masa karatun qur'anin ya rage masa sallar kuma ya rage masa azumin domin iyalansa ta samu wato lokacin ta haike ce masa mafi kyawun sallah ita ce sallar annabi Dawud mafi kyawun azumi shine azumin annabi Dawud kuma yace masa ya dinga karanta qur'ani a tsawon lokaci kaza yadda zai samu lokacin da zai ba iyalansa kisa tana nan a cikin Sahihul Bukhari da Muslim to kun ga wannan ya nuna mana cewa bai halitta koda ibada ce ta shagaltar da kai watsi da iyalanka balle mafi yawa yanzu mutane ba ma ibada bace take dauke hankalin su zaman hira ne da gulma da yi da mutane haja shimfida tabarma tun bayan magariba har karfe 10 ko 11 na dare ana ta gulma ana yi da mutane matan su suna nan sun musu girki har ya huce sun musu kwalliya har kwalliya ta susuce saboda bacci ya dauke su bis dawo gida da wuri ba kun ga ashe kenan ba daidai bane wannan haka kuma zamu ga a lokacin sayyidina Umar an samu wani mutum shi ba da matarsa ta kawo karasa wajen sayyidina Umar take cewa amiral mu'minina mijina yana wuni azumi ya kwana sallah sayyidina Umar yace masha Allah ai sa'ar miji yo mutumin da zai kwana yana sallah ya wuni yana azumi ai kin sa'ar miji sai wani yana kusa da shi yace ya amiral mu'minina ba fa yabansa take so kai ba to ina haƙinta tazo neman haƙinta nace to ka gane abin da ya kawo ta kenan tunda ka gane abin da ya kawo ta na wakilta kaka je kai musu sulhu haka kira mijin ga matar ga mijin to me ya faru ce wallahi wasu rori ya karanta alqur'ani suka firgita shi dan haka kawai sai ya zautu yayi watsi da komai na duniya kawai daga sallah sai azumi sai karatun qur'ani to yace masa to ai ka ga dai kana da mata ko bai kamata a ce ita ko mace ba a bata haƙinta ba haka yace masa to yanzu yadda za a yi a raba lokacin da za ka yi mu dauka matanka hudu kaga kowace za ka bata kwana daya akalla to kwana uku sai kai sallah kai azumi kwana daya kuma ka ba matarka shine yace ya yadda da wannan hukuncin ita ma tace ta yadda mijinta zai dinga zuwa gurinta duk bayan kwana wato uku tana da kwana daya duk bayan kwana uku tana da kwana daya to da haka ne aka warware wannan matsala kuma sayyidina Umar ya ga hikimar yadda bawon Allah nan bai hana shi sallah ba ko bai bar haƙƙin matarsa ya tafi a banza ba to kun ga wannan shine abu na 43 kada miji ya zama mai tsananin kishi da zargi domin idan kishi yayi yawa yakan kawo zargi kuma zargi yawa yakan kawo matsala a cikin auratayya kuma abin da yake kawo zargi yanzu shine wayoyin nan suna da cikin abin da suke kawo zargi wanda zamu bayani akan ladubban amfani da waya da kuma abin da za a kiyaye a can gaba insha Allah na 44 kada ka zama mai yawan zagi da kuma cin mutunci ko ka zama mai tsauri wanda zaka ga nan da nan sai tsirka a shari'a zaka ji yara suna yin a shari'a an ka tambaye su ce a bakin babansa suke ji yana yi wa babansu ko kuma a bakin babansu suke ji tana yi wa babansu wato gidan kamar gidan maguzawa ba abin da ake sai tsirka juna a shari'a su ma yara sun haddace sun zo waje suna yi an ka tambaye zaka ji daga bakin iyayen suka haddace na 42 ka nuna wa mace ka gamsu da ita da yanayinta da yadda take kada ka dinga kushe ta kace yar gajeriya ko yar baka ko yar siririya ko yar tsila ko yar waye ko kuttubebiya ko kulkuta ko waye ka dinga kushe halittarta mace ba ta so mai kushe halittarta yadda Allah ya tadin nan ka gani kana so to ka dauka haka ita tafiya ba maganan kushewa wannan ba daidai bane mace tana jin zafin ana kushe ta sannan kuma ka dinga ba ta dama tana fadar ra'ayinta da damuwar ta wani sai kaga shi dai kawai sai dai dinga bada umarni kawai shi baya san ta faɗi nata ra'ayin ko ta faɗi nata damuwar ko ta faɗi halin da take ciki sai dai kawai a ce mata yi ta yi a ce bari ki bari abinda ya dauka kamar zaman aure zamani tsakanin soja da soja babba da soja karami a bariki sai dai kawai a dinga bashi umarni yana yi kawai to ba haka bane mace tana da dama ta faɗi damuwarta ko ra'ayinta ko ta faɗi ta bada shawara ko kuma ta faɗi ita ma abinda take son ta faɗa na 47 kai shawara da ita a harkokin gida da abinda ya shafi waje Annabi alayhi salatu wassalam ya karbi shawarar Ummu Salama a cikin al'amuran da ya shafi al'umma a lokacin da aka yi sulhu Hudaybiya wanda zamu ji bayanin yadda abin ya faru wanda wasu ke cewa mata ba su da hankalin da za a nemi shawarar su ji waye ya faɗa haka a wani addini aka gani wata shawarin falajina alaihi ma cikin harkar iyali Annabi Allah ya ce ai shawara saboda haka kaga kenan shawara din tana da muhimmanci nan zamu tsaya sai a wani shirin wassalamu alaikum